sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Rasha ta yi ikirarin kwace birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar Ukraine, bayan da mayakan Ukraine suka makale a cikin masana'antar sarrafa kalafin birnin da aka yi wa ƙawanya. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya faɗa wa shugaba Vladimir Putin cewa ma'aikatan kalafin na Azovstal da birnin gabaki ɗaya sun samu cikakken ƴanci, a cewar wata sanarwa da ma'aikatan tsaron Rasha ta fitar a jiya Juma'a. Nan da nan babu wani tabbaci kai tsaye daga bangaren Ukraine cewa Mariupol na ƙarƙashin ikon Rasha. A jiya Juma'a, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya naɗa sabbin ministocin harkokin waje da na tsaro, a wani bangare na yi wa gwamnatin sa garan bawul da nufin samar da wani sabon salo na tunkarar zaben 'yan majalisar dokoki a wata mai zuwa. Ya zaɓi jakadiyar Faransa a birnin London, Catherine Colonna, a matsayin ministar harkokin wajen ƙasar, lamarin da ya sa ta zama mace ta biyu da ta taɓa riƙe wannan babban muƙami. Sebastian Lecornu, tsohon ministan kula da yankin ƙetare, an ƙara masa girma zuwa ma'aikatan tsaro, kamar yadda babban hafsoshin Macron Alexis Kola ya sanar a fadar shugaban ƙasa. Macron ya yanke shawarar gudanar da garan bawula waɗannan manyan ma'aikatu ne, duk da rikicin da ake gwabzawa a Ukraine, yaƙi mafi girma a Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu. Macron dai yana buƙatar rinjaye a zaɓen majalisar dokokin ƙasar da za a gudanar a wata mai zuwa, domin aiwatar da manufofinsa na cikin gida da suka haɗa da walwalar al'umma da sauye-sauyen fansho da kuma rage haraji. Shawarar da Taliban ta yanke ta rusar da hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta a Afghanistan gagaruman koma baya ce ga ƙasar, a cewar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama. Masu suka sun mayar da martani nan take bayan da hukumomin Taliban suka faɗa a ranar Talata cewa sun cire hukumar 'yancin bil'adama ta AIHRC da wasu hukumomi da suka ce ba su da muhimmanci saboda gazawar kasafin kuɗin da dala miliyan 500. Saboda muna ganin waɗannan hukumomin ba su da muhimmanci kuma ba a ƙara su a cikin kasafin kuɗi ba, to fa an rusa su, in ji Inamullah Samangani, mataimakin kakakin gwamnatin Taliban, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Dama abu ne da muke hasashe daga ƙungiyar Taliban, wadda ba ta da tarihi mai daɗi a kan batun 'yancin bil'adama, in ji Muhammad Na'im Nazari, tsohon mataimakin shugaban hukumar 'yancin bil'adama ta Afghanistan, ko kuma AIHRC a taƙaice. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, gwamnatin ƙasar Lebanon mai barin gado ta amince da wani shirin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar, domin fitar da ƙasar ta yankin gabas da tsakiya daga taɓarɓarewar tattalin arziki, in ji ministan yaɗa labaran ƙasar. Wannan ci gaban da ya zo ne yayin taron majalisar ministocin ƙasar na ƙarshe kafin ta zama gwamnatin riƙon ƙwarya bayan zaɓen 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata. Wannan shiri wani matakin farko ne na tafiya mai wahala da tsarkakiya, tare da burin kubutar da ƙasar Lebanon daga taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni a tarihinta na zamanin nan. Matsalar da ta ɓarke a watan Oktoba shekarar 2019, wadda ta haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar, ta samo asali ne a cikin shekaru da dama na cin hanci da rashawa da rashin iya gudanar da mulki. A ƙarshe, masana kimiyya da suke sa ido akan ɓullar cutar ƙiyan dambili a Afirka sun ce sun yi mamakin yadda cutar ta ɓulla a Turai da arewacin Amurka. A baya, ana ganin wannan cutar ne mai alaka da ƙyanda a tsakanin mutanen da ke da alaka da Afirka ta tsakiya da kuma yammacin Afirka. Amma a cikin makon da ya gabata, cutar ta ɓulla a Birtaniya, Spain, Portugal, Italiya, Amurka, Sweden da kuma Canada, inda matasa da ba su taɓa zuwa nahiyar Afirka ba aka tabbatar da sun kamu da cutar. Kasashen Faransa da Jamus da Belgium da kuma Australia su ma sun tabbatar da bullar cutar ta farko a jiya Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba irin matakai da rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya ke dauka domin ganin ta kawo ƙarshen aika-aika masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ma yaƙi da sauran miyagun laifuka a birnin. Toma dalla, a wannan mako ne kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya Mr. Sunday Babaji ya yi taron manema labarai inda ya gabatar wa 'yan jaridun wasu rikakkun 'yan garkuwa da mutane waɗanda suke addabar wasu sassa na birnin Abuja da kuma yankin jihar Niger. Jim kaɗan bayan kammala wannan taro, na samu tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan Abujan da kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance.
Akwai wasu ƙauyukan area Abaji ana kira wurin Yaba, Adaba, to yana border ne da Niger State. To wayannan ƴan kidnappers da bandits suna zama a wurin, to sai muka samu labari, to sai muka shirya da anti-kidnapping namu da su local vigilantes, destiny hunters, muka far musu da muka samu labari. To Allah cikin ikon sa da muka far musu, to shine muka samu kama guda ɗaya daga cikin su, kuma muka samu recovery na GPMG, wani bindiga wanda bai ji gida mai sarrafa kansa. Sannan kuma daga baya kuma muka sake komawa da muka kama ɗayan, ya kai mu inda su camp din su, wato inda suke zama cikin daji. To anan suka ce muka sake far musu, kuma muka sake samu AK-47 guda uku. Daga baya muka koma kuma muka samu AK-49 guda ɗaya da wayannan artasan da kuka gani muka nuna.
Kamar su waɗannan waɗanda suke garkuwa da mutanen, sun muku bayanin kaɗan daga cikin lifkon da suka aikata baya?
Sun gaya mana, sun ce su suke kidnapping mutane ta ariyan Kwali, Abaji da can gurin Kuje. Sun ce su suke. Tabbas.
Kamar kun kama suna cikin yankin babban birnin tarayya ko a ɓangaren jihar Niger?
A border ne ɓangaren jihar Niger, amma muna sharing border, ba a magane iyakan, don ita Adagban da mayaki din duk kusan a haɗe suke. To anan muka kama su.
A baya na san an yi kuka dangane da matsalan garkuwa da mutane a nan babban birnin tarayya Abuja, har ministan Abuja ya kira wani taron tsaro kwanakin baya wanda har kayo jabi a manema labaru a lokacin. Kamar wanne kokari kuka kara daga wancan lokacin zuwa yanzu dangane da ganin cewa an samar da zaman lafiya a wannan birnin?
Da ya kira mu, kuma yadda ka faɗa ne bayani, to daga nan sai muka ƙara ƙaimi na kayan na aiki, muka sa yaranmu sosai. To shine yake haifar mana da wayannan nasarorin da muke. Kuma ina tabbatar maka, tun lokacin da aka kira muka wannan magana, bamu sake samun wani case na garkuwa da mutane zuwa yanzu ba.
Kamar menene yasa ba sake samu din ba?
Wato domin wannan deployment da muka yi, mun tura 'yan sanda cikin ƙauyuka, mun sake haɗa kai da su mutanen cikin gari, su vigilante da mafarauta na wurin. Duk mun tsaya a wurin sosai, suna ba mu goyon baya da sarakuna, da shi minista, da inspector general police, duk suna ba mu goyon baya. Yanzu duk mun tura mutane cikin dawaɗin nan.
Yawa, kuma shi na kwanakin baya ana ta koken cewar kamar waɗannan bandit ɗin sun zagaye Abuja akan tsaunuka da sauransu. Mutane suna fargaba akan yadda ake yawan samun wannan kizan a wajen gari a baya can. Ya zuwa yanzu na san kwanakin baya kun yi operation a wasu kan duwatsu, ko za ka yi wa masu sauraron ƙarin bayani?
Don mun samu labari cewa an zagaye birnin tarayyan Abuja, sai muka yi organizing operation tare da duk security agencies, Air Force, Navy, Immigration, Civil Defense, NDLEA, TSS, duk muka shiga daji, muka yi operation kwana uku, duk dajin da suke surrounding Abuja muka fatattake su ba kowa da muka samu. Kuma har yanzu ministan FCT yana cikin waɗanda suke taimaka mana muka hada wani operation wanda ake kira na G7, wato jihohi bakwai da suka zagaye birnin tarayyar Abuja. Haka kuma muka sake fita irin wannan operation, mun yi wurin sati ɗaya muna yi, shi ma an yi nasara. Yanzu muna tabbatar da mutane ba wasu bandit wanda suka zagaye Abuja.
Yawa, kamar wannan operation na G7, za mu so mu samu ƙarin bayani a kansa.
Wato jihohi bakwai wanda suka zagaye Abuja, sai ita Benue ta nuna interest, ita ma tace tana so ta shiga ciki, even though ba ta sharing border da Abuja, amma sauran jihohi shida muna da border da su. To shine su gwamnonin da ministan FCT suka taba zama a shekarun baya, suka ce ya kamata a samu matsaya. Idan aka koro bandits din nan, sai daga Niger ko su shigo Abuja, ko an kore su Abuja su shiga Kaduna, ko an kore su, sai aka ce to why not su hada kai a ga yadda za a yi operation jointly, kuma ya attacking din su simultaneously. To shine suka kawo wannan idea din, kuma cikin ikon Allah kwalliya tana biyan wannan
kudin sabulu. Wato ina fahimce ka, wato in kun fara operation daga nan Abuja, su ma sauran jihohin suna daga ku lokaci guda?
Lokaci muna hada tare ne lokaci ɗaya mu, don muna gaya musu mu shiga lokaci ɗaya.
Dai to kawo yanzu za a ce an samu abin da ake so?
An samu insha Allah, an samu sosai, akwai nasara sosai.
Kamar ƙarin bayani akan nasarar.
Kwanan baya da muka yi tsakanin mu Buhari da Kaduna, akwai wani ƙauye Gawu, mun shiga sosai da 'yan Kaduna da 'yan Niger da 'yan FCT. Akwai inda suka yi daba su 'yan garkuwa da mutane, mun ga wurin, mun ga inda suke dafa abinci, mun ga mai, to muna ganin ko sun samu labarin za mu zo ne, muka taro suka bar wurin. To tun lokacin aka samu zaman lafiya a wurin, haka mun yi ta Nasarawan toto wurin Rubuci, muna sharing border da Nasarawa nan ma mun yi. Sannan gashi nan tsakaninmu da Dobi Gurara da Niger State, ga na Adaba da Yaba da muka yi yanzu kuma. To shi ne
kaman kumishina, kana ga menene ke kawo waɗannan aikata laifuka ɗin ne tsakanin al'umma? Irin tunaninku ne jami'an tsaro?
To a gaskiya yana da wuya a ce ga abu ɗaya da yake sawa a aikata irin waɗannan, amma ba zai rasa nasaba ga proliferation, wato shigowar makamai. Tunda aka samu matsala a Libya, gaskiya makamai sun shigo West Africa sosai, Nigeria kuma is not an exception. Makamai nan suna haɗin mutane, in ba haka ba ya za ka ga mutum 4-5 su rike AK-47 su shiga gari, ka ji wai sun kore mutum 50. Ai wannan makamin ne kawai, to taya suka samu makamin? Saboda ya shigo ne. To shi yasa gwamnati kuma take tashi tsaye ta ga cewa borders din mu sun dauki matakai, so da wayannan abubuwa ba za su dinga shigowa.
Kamar a wannan fare da kuka yi yau, kun nuna wata babbar bindiga mai ciki da kamar wannan mai karfin illan da za ta yi musamman yan fanje ta a garuruwa ko a ƙauyuka.
Ai wannan bindiga GPMG ne gidan nan, ba karamin barna take ba. Ai gabaki ɗaya ma in ba security agencies kamar military da police ba ma wanda is prohibited, ba wanda ya kamata a ce yana hannunsa. Amma yau gashi Allah ya bamu nasara, mun kwato shi a gaban hannun wayannan 'yan ta'adda din. To gabaki ɗaya yana da babban illa, babban bindiga ne sosai, tunda kaji mai sarrafa kansa mai jigida gabaki ɗaya.
Kuma na ga ka nuna wasu mutane guda uku waɗanda su kuma ba 'yan garkuwa ba ne, su waɗanda me suka yi?
It's very important, ka san idan aka ce youth copper, a yadda muke faɗi kamar 'yan bautawa ƙasa ko youth copper masu yi wa ƙasa hidima. So NYSC aka ga gawanta a yare a kan hanya, to ta yadda ma MD mai tama division ɗin suka gane, wando ne suka gane kamar kalan na NYSC, sai suka ce kai, suka rubuta NYSC, muka rubuta NYSC cewa ga wata yarinya fa mun ga gawanta. To shi ne fa aka fara bincike. To shi ne har ya kawo mu ga ganewa, cikin yadda muka yi binciken, Allah da ikonsa, a sai wata yarinya ne wanda wai wannan youth coffin tana tare da munnan saurayinta, shi ne ta ga kaman ita wancan ta sha wahala, ta yi shekara 7 da shi, bai mata komi ba, bai aure ta ba, sai wannan kuma ta zo tana so ta kwace mata, sai ta bude wani kaman takarda na me kuke ce Facebook ko? Yawwa, shi ne ta jawo ta, ta ce ta zo su yi kawaici. To a ranar ta aikata na aikawan suka jefar da ita kan hanya. To amma gashi Allah cikin ikonsa mun kama ita.
To yanzu waɗannan sassa gaba ɗaya me za ku yi da su?
Insha Allah, kuma muka kammala bincike, za mu gofanar da su gaban kulliya, kotu kenan.
To ban sani ba ku a cikin jawabin da kai da Turanci, kamar kai wani kira na musamman ga mazauna birnin Abuja, me kake so ga ya musu?
abunda na kira ga su mutanen mazauna Abuja, ban san yadda zan faɗe shi a Hausa ba, su zama security conscious. Su dinga taka tsantsan da inda za su je, da irin waɗanda za su dinga mu'amala da su, da kuma su dinga kar su dinga barin mutane su san mu'amalolinsu, kamar su san account da suke da shi ko menene ko irin halin da suke ciki. Tunda kidnappers din nan ai ba sa operating sai da information. Wani fa mai kuɗi ne, wani mun ga irin kuɗin da ya samo zuwa kaza, sai kaga kidnapper
zai shafi a
gaba. Yawwa, to shine shawaran da zan bayar. Sannan kuma su dinga ba mu labarai cikin gaggawa in suka ga wani abin da su yadda da shi ko sun gane ba.
To kuma shi mun gode ka.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, ku kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron gidan rediyon Murya Amurka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari, shirin da ke zagayawa lungu da saƙo don zaƙulo garuruwa masu tarihi. Sunana Abdulrahman Kabir Jani ɗauke da shirin. Ya a cikin shirin muna garin Kwami na ƙaramar hukumar Ɓatagarawa, kuma muna tare da dattijo Malam Ahmad Lema don jin tarihin wannan gari na Kwami.
Shi Kwami wata unguwa ce ta Fulani, kamar kilomita ɗaya arewa maso yamma da garin Ɓatagarawa. A yau ta haɗa da wani yanki Rubu da Tsauni da Agama da kwalejin ilimi ta tarayya ta Katsina, wato FCE, da kuma gidajen masu sauƙin kuɗi, wato Ɓatagarawa Low Cost da Katsina Polytechnic. Duk yanki ne na Kwami. Kwami ta kasu kashi uku bayan wanda ya kafa ta ya rasu. Akwai Kwami Nini wadda ke cikin Kwami Ƙarama, wadda nan ne shi ainihin wanda ya kafa Kwamin ya zauna. Shi sunan shi Ahmadu, ya zo da matarsa da kuma tawargarsa. A nan Abdulmin ne wanda ya kawata ya zauna da iyalansa. Kwamin ta kasance neman ilimi da neman addinin Musulunci aka yi ba shi muhimmanci. Daga bayan nan da ilimin zamani ya zo kuma sun rungume sosai da sosai. Da aka samu fitattun masu ilimin zamani da ake takama da su a faɗin ƙarfafa kuma Ɓatagarawa. Akwai Kwami kuma guda wadda ake Kwamin Abba, wadda aka fi sani da ‘yan kuma. Mutanen nan ɗin kuma sun kasance malamai ne, kuma suna kiwo suna noma, kuma Abbai sun mallaka da shanu waɗannan mutane. Daga bisani sai Abdullahi Abba ya tashi daga nan ya koma ya kafa wani kauye a Rubu, gashi nan gab da FCE Katsina. Ainihin ma'anar kalmar ita kanta ta Kwami. Kalmar Kwami to asalin ana nufin wato komi, wato lokacin da wannan kalmar duk wanda aka danganta da shi ana nufin yana da wadatar komi bakin gwargwado arziki irin na da. A nan gida mun samu tarihi cewa a dalilin Kwama ta kasar Sokoto, wadda yake tana kusa da wani gari ake cewa Rara a cikin ƙaramar hukumar Raba, inda Saddauna ya fito. To daga nan shi wannan Ahmadu ya taso, wadda sai ya samu wurin kuma suna Kwami.
Kwami waɗanda irin mutane a wannan gari na Kwami, ko kuma su Kwama suka yi mu'amala da su?
Kwama sun yi mu'amala da mutane da dama. Daga cikinsu akwai Hambalawa da ‘yan Dakawa da Zorawa da mutanen Agama. Hambalawa nan sanannu ne, su ne mutanen unguwa alƙali a halin yanzu. Lokacin da shi shugaban na Kwami Ahmadu zai taho da tawagarsa, ya buƙaci wani wanda ke cewa Muhammadu Gigama, wanda yake shi ne asalin mutanen unguwa alƙali, ya buƙaci shi da su taho tare, saboda a lokacin akan samu mahara da mayaƙa masu kamen bayi. Suka lebe shi da farko yaƙi ya biyo su. To amma ya amince suka taho tare, kuma a lokacin suna tafiya cikin dare, dalili kuwa saboda kada ku haɗu da mayaƙa su yaƙe ku. To kuma dole an sai da maharba. To kuma shi wannan Muhammadu Gigama gaskiya shahararren mutum ne. Saboda haka suka taho suka sauka da suka zo ba su cikin Katsina ba. Shi Ahmadu ya zanna Kwami, shi kuma Muhammadu Gigama ya zanna Makurɗi, ka ta nan da kawo ɗin kayan ɗan Dagoro da kawo Shabala, ƙawan yana nan. Kuma kabarinsa yana nan shi wanda Muhammadu Gigama ɗin. Sun taho tare, sun zauna, shi ma malami ne ya yi ta karance-karance ya ta karantar da mutane nan wajen gewen su abokur da sauran ƙauyuka da ke nan wajejen. Shi kuma Ahmadu sai ya zauna a nan Kwami.
Na'am, wannan gari na Kwami da mutanen shi mene ne suka shahara akan shi?
To, mutanen Kwami gaskiyar magana sun shahara akan ilimin addinin Musulunci. Saboda ma can malamai ne sun taso suna ta yaɗa addini. Saboda sun shahara kwarai da gaske wajen karantar da addini da kuma musamman limanci. A nan a garin Ɓatagarawa za mu ga cewa tun da aka kawo garin Ɓatagarawa su suka fara limanci a Ɓatagarawa. Da farko akwai wanda ya fara limanci a Ɓatagarawa Abdulmumin Nini. Dan na Umar Kaki, kasan Ahmadu shi ne Muhammadu ya Umar Kaki. To Umar Kaki waɗanda ya da ya fa Abdulmumin shi ne ya fara yin limanci a Ɓatagarawa. Amma a lokacin da yake ba sallar Juma'a irin abin nan yawanci kusa za ga ba masallatan Juma'a saboda wurin ƙauye mutane ɗan kaɗan ne. Yawanci sai an je irin manyan biraɗe suka tsuna. Saboda haka a jerin limamin da aka samu cewa waɗannan mutane shahararru ne Abdulmumin shi ya fara yin limanci a Ɓatagarawa. Daga nan sai wani su dan do ta hancafe to shi wannan ana kyautar san cewa dan uwansu ne ya taso daga can wajen garin da suke ya je cafe ya zauna sannan daga baya ya zo gano dangin shi anan ya zauna to yayi limanci saboda haka kaga sun shahara kenan wajen idan aka fara limanci a Ɓatagarawa suke limanci.
Na'am, waɗannan abubuwa ne na tarihi wannan gari na Kwami yake da shi.
Abubuwan tarihi da garin Kwami yake da shi babban dai abin da ya fi nuna da tarihin Kwami a lokacin shi ne wannan giginya da addu'ar na gaya maka wanda suke amma sun mutu ba da daɗewa ba wanda ke gudunmuwan son su saboda ainihin nan ne inda Ahmadu yake kabarin shi yana nan. To kuma akwai itatuwa yanzu akwai kukoki guda biyar waɗanda lallan ce tun daɗe kwarai daga sai da kaji wurin zaka gani kasan a da ɗin da gari yake ko zaka ci ana samun itatuwa musamman irin kukoki. To akwai kukoki suna nan har yanzu in mutum yana so ya je zai gani. Akwai kuma wani ƙaton durmi wanda da an ce da an yi ta kofar kwaya ana hangen saboda tsananin girmansa da tsawonsa wanda annan suke kafin majalisar na karatu na ake karatu na durmi. To shi ma dai ba shi amma da akwai kuma shi. Sannan kuma akwai rafin waje shi yana nan yanzu haka da kaji za ka ganshi wanda su so gina yana nan ana ta gyara shi ana amfani da shi ana ban ruwan shanu ana mutane suna zafi suna ɗebo ruwa suna sha. Sannan akwai kuma rafin yamma shi ma yana nan amma dai shi ma kusan ya an ga amfani saboda unguwa ta kai wurin mutane sun cike shi da shara. Sannan akwai wata ƙorama wadda ake cewa fanga wadda ta raba wurin ƙauyukan Kwami ƙarama da Kwami babba. Wato rubu akwai ƙorama na wadda ta raba ainihin wurin za ka ga ma abu da yake tarihi. Sannan kuma akwai kaburra suna nan na ainihin waɗanda suka kawo Kwami.
A lokacin wannan gari na Kwami wace sana'a ce mutanen garin Kwami suke yi?
To sana'ar da mutanen Kwami suke yi a lokacin sana'a ce irin ta yau da kullum wanda aka saba da ita wanda tun farko ka san abin da mutane suka fi shi ne dai noma da kiwo musamman Fulani. To mutane sun shahara kwarai da gaske wajen noma da kiwo suna kiwon dabbobi har da ƙananan dabbobi. To dan ni kaina nan shaida ne na tashi muna da shanu kafin zo primary school lokacin da aka sa ni makaranta sai na je nawo tatsa a garken shanun mu na kawo gida sannan in tawo da komai in tawo ba ta gara in yi karatu. Sun ba da gudunmuwa kwarai wajen ba da magunguna kasan Fulani suna da kulkula musamman ciwon irin na dabbobi irin ciwon shanu da sauransu suna ba da magunguna sosai ana zuwa daga ko'ina ana amsar magunguna. Sannan kuma kaga suna taimakawa kwarai wajen saidawa rinzawa naman nan wani ana samun fatu akwai da abubuwa da wanda ake samu ga man shanu ga nono da sauransu.
Wani kalubale wannan gari yake fuskanta?
To wannan gari kalubalen da ya fuskanta na farko dai babu shi saboda an riga duk mutanen sun tashi sun yi hijira. Abin da ya rage shine kamar rubu da agama. To rubun nan tun da yake duk bangare na Kwami yanzu zamananci ya shigo musu gaskiyar magana saboda za ka ga cewa duk yawanci 'ya'yan makaranta sun cika garin kuma kana inda muka 'yan zamani da mutane daban-daban suke tahowa za ka samu abubuwa waɗanda suka saba ma al'adar mutanen da addini. Za ka ga cewa yanzu mutum kawai sai yanka gida ne sai ya ɗan yanka kawai sai ya bada ɗaki haya. To wannan akwai ƙalubale kwarai wajen wannan abin da ka samu wajen rubun nan da kuma a gama. Sannan kuma za ka ga cewa kusan gonakin da an saida su wanda a da ba sai dai ka bada. Sannan mutanen sun fantsama sun tafi wurare irin su cikin kasar akwai su Kano, Maiduguri, Lagos, duk za ka ce akwai mutanen Gwami. Sannan kuma su saboda wajen tafi aikin haji za ka ce an saka muna dangi a Chadi da Masar da Sudan, wanda yake akwai inda ma har ana ziyarar juna tsakaninmu da su.
To madalla masu sauraro, a nan za mu ɗiga mu shirin aya. Yanzu a madadin wanda aka ji murar shi, Dattijo Ahmad Lema, da gidan rediyon murar Amurka, Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Da bambanci a dunanmu mu haɗa tayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Mu haɗa tayi mu bar ƙabilanci da bambanci. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.